الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمشينا شابيون يوكو ga watan Jumadal Ula hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 26 ga watan 11 miladiya ta 2023 kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fannu Ta'amul Baina Zawjayn littafi ne na Malam Muhammad Siddiq Minshawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 21 a cikin wannan littafi kusan tun daga farkon littafin har zuwa darasi na 20 mun yi magana ne ko tattaunawa akan Fannu Ta'amul ma'a Zawja wato salo da irin kuma wato tsarin mu'amala na zama da iyali ma'ana mace kenan inda aka ba wa mazaje shawarwari da nasihohin yanda za su tafiyar da rayuwar auren su da matayen su wanda kuma a yau insha Allah za mu shiga bangare na biyu na wannan littafi kamar yanda na faɗa a farko littafin yana da bangarori guda biyu to kusan mun gama da bangaren farko yanzu zamu shiga bangare ne na biyu fannu ta'amul ma'a zawja fannu ta'amul kai ma'a zawj yanda mace za ta zauna ko ta mu'amalanci mijinta to kafin nan darasin da ya gabata mun yi karatu ne akan ihdar itiyana dubur wato inda malam ya ja hankalin ma'aurata game da wata mummunar ɗabi'a ta mu'amalantar iyali ta dubura ma'ana yin mu'amala irin ta mutanen Annabi Lut da matan aure wannan haramun ne haramun ne haramun ne kamar yanda mun karanta sannan banda wannan kuma irin wannan mu'amala tana gadar da fushin Allah madaukakin sarki sannan kuma tana haifar da ainihin wato wasu cututtuka kamar yanda muka karanta sannan gaba ta biyu da muka karanta a darasin da ya gabata shine nisantar matar mutum ko nisantar mata lokacin da suke jinin al'ada Allah madaukakin sarki yayi jan hankali ga mazaje su nisanci matayensu lokacin da suke ainihin wato cikin jinin al'ada yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid sannan mun ji wasu daga cikin hadisai wayanda suke tsawatar da ita ma irin wannan dabi'a ta zaikewa mace lokacin da take cikin jinin al'ada da kuma irin illar da hakan ke haifarwa a lafiyance gaba ta karshe kuma mun yi karatu ne game da kada namiji ya zamanto mai gaggawa da hanzarin yin saki saki wato ana yin sa ne in ya zamanto babu wata mafita babu wata hanya da ake ganin za a iya bi wajen aure ya ci gaba da dorewa dole sai an rabu. To wannan a lokacin da saki ya zama larura, ya zama tilas, to a iya wannan wurin ne ake da damar a yi sakin ba dan shari'a tana so ba. To yau insha Allah za mu shiga fannin ta'amul ma'az zawj. Kai namiji, ka ji yanda ake mu'amala da iyali. To yanzu kuma za mu ji ita mata ta san yanda ake mu'amalantar namiji. Idan za ku iya tunawa a farkon karatu da muka fara, an gaya wa namiji yaya zai zaɓi matar aure. Dan an lura da yawa wasu suna yin annadamu alama fata bayan sun auri wadda suka aura. To anan shi ma sai malam ya fara da cewa kaifa takhtarina zawjaki. Domin an gano da yawa su ma mata suna yin annadamu alama fata bayan sun yi aure. Ana samun waɗanda sukan kallo su kyalkyal banza, su kalla abinda ba shi ba ya kamata su kalla lokacin da za su auri wanda suka kalla. To amma bayan sun biye wa son zuciyarsu sun auri wanda ba shi ya kamata su aura ba, an gano suna yin dan da na sani. To shi yasa sai malam yace wanda ta riga ta shiga afallahu amma salaf, abinda za a gaya mata ta ci gaba da hakuri, ta ci gaba da kokarin yin manage da wanda ta samu. Wadda bata riga ta yi ba ko ta yi auren, to karatun nan musamman wannan gabar zai yi mata amfani kwarai, domin malam zai ba ta shawarar yanda ake zabar mijin aure. Kaifa takhtarina zawjaki, ahsini ikhtiyara zawjiki. Ahsini ikhtiyara zawjiki, ma'ana ki wa kanki ihsani, ki kyautata wa kanki wajen zaba wa kanki miji. Ko kuma iyayenki ko waliyanki si miki ihsani ta hanyar taimaka miki wajen zaba miki abokin zama ko miji na kwarai. Fa innal hayata zawjiyata, domin gaskiyar al'amari rayuwar auratayya la ta dumu, ba ta dorewa, ba ta dawwama illa bitafahumi wal hubbi, sai fada ainin wato attafahum fahimtar juna, wal hubbi da kauna, wal ithar da kuma fifitawa. Wannan shi ke sa rayuwar aure ta dore. Ki yi kokari ki auri wanda yana da fahimta. An fahimta ko? Domin attafahum wato yana daga cikin abinda yake sa rayuwar aure ta dore. Haka al-hub na daga cikin abinda ke sa rayuwar aure ta dore. Al-ithar yana daga cikin abin da ke sa rayuwar aure ta dore. Abubuwa guda uku kenan. Lalle akwai wanda kwata-kwata ba shi da fahimta. Idan ya doshi nan ya sa gabansa gabas, to babu mai iya karkato da shi ya ganar da shi ba nan ba ne ya kamata, har sai in ya kure ya ga ba nan ba ce hanyar. Maganar ya zauna su tattauna da iyalinsa ya fahimce ta bai ma taso ba, babu fahimta. Ko da yaushe za ka ga cikin rigima suke dan babu attafahum. Shi kuma an gano rayuwar aure idan babu attafahum dole akwai iskali a cikin ta. Dakin sannan kuma a samu al-hub, ya zamto akwai kauna, akwai soyayya. Al-ithar akwai al'ithar fifitawa, kin yadda zaki fifita mijinki akan abubuwa da dama, zaki fifita rayuwar aurenki akan abubuwa da dama, zaki iya hakura da maslahar kanki dan maslahar abokin zamanki. To wannan yana daga cikin abin da ke sa rayuwar aure ta dore. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada, yu'allimul fatata, yana karantar da wato matashiya, yana karantar da budurwa, yana koyar da ita kaifa takhtaru zawjaha, yaya za ta zabi miji, wa sharika hayatiha, wace hanya ya kamata ta bi wajen zaba wa kanta abokin rayuwarta. Sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadithin Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda, wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito shi hadithi na 1185, Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin Sahih Tirmidhi. Manzon Allah ya ce, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun azim ko wa fasadun arid, kama yanda yazo a wata ruwaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, idan wanda kuka yadda da addinin sa, kuka gamsu da addinin sa, kuka aminta, kuka gamsu da dabi'unsa da halayensa da mu'amalarsa da jama'a, yazo neman aure wajenku, fazawwijuhu, ku aura masa. Illa taf'alu, idan ba ku aikata haka ba, takun fitnatun, to za a samu fitina, wa fasadun arid, da kuma barna ba ya kankanuwa ba. Wannan shine ma'aunin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa waliyai waɗanda suke da ƴaƴa mata, ko suke da kannai, ko suke da ƴan uwan da su suke jibintar al'amarin su. To ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wata mafuta, kuma yana daga cikin lokacin da aka fi buƙatar yin riko da waɗannan mafuta, ya kamata a riki wannan mafuta, wato saboda irin yanda muke shan wahala kware da gaske a rayuwar mu ta auratayya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, idan wanda tastahsinuna dina, farko idan mutun yazo neman yarka, ko yazo neman kanwarka, ko yazo neman yar uwarka, ko ke kuma a matsayinki na mace aka zo neman aurenki, abu na farko a kalli yanayin kyawun addinin mutun, yana da kyakkyawan riko da addini, ba lalle sai yana da karatu mai yawa ba, ma'ana yana da kyakkyawan riko da addini. Daga cikin yanda za a gane mutum yana da kyakkyawan riko da addini, a ganshi regular customer ne a masallaci, duk mutumin da baya wasa da sallah, wannan ɗaya ne daga cikin alamun da za a gane wani mai addini. Da yawa mata sun auri mazajen da ba sa sallah, sai daga baya ai ce muka fatawa, wallahi alazim malam baya sallah, a ce mutum musulmi, dan musulmi, ya tashi a garin musulunci amma baya sallah, kuma gashi an tara iyali amma baya sallah, ko sai ya ga dama zai sallah. Da haka alamar mutum addini ya dame shi, shine za ka ga duk abin da yake da an ce hayya ala salat hayya ala al falah zai aji. A wannan in yazo yana daga cikin abin da zaki duba. In ka tafi binciken wanda yazo neman auren yarka ko kanwarka ko yar uwarka, ka bincika yaya alakarsa da masallaci, domin inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. In dai har mutum shi yasa ko laifuffuka mutum yake yi ya rasa yanda zai daina, daga cikin shawarar da ake bayi shine ya zama regular customer a masallaci, ya zama salloli guda biyar ba sa wuce shi, da izinin Allah ba za a dau lokaci ba wannan laifin sai ya daina shi. To a karan farko sai aka ga mutum yazo yana da kyakkyawar kulawa da addini, yana da aqida mai kyau, akwai wanda sai an aura masa sai aga yana da wata gurbatacciyar aqida, aqidar da ya kudurce game da Allah, aqidar da ya kudurce game da ranar lahira, aqidar da ya kudurce game da kwanciyar kabari ko mutuwa, sai aga aqida ce marar kyau.
aqidar da ya kudurce game da alqur'ani aqidar da yake da ita game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam za ga ba ta da kyau kuma ba bincika ba an bashi aure saboda mu mun dauka ma'aunin bawo mutum aure kawai a ganshi yazo yana da abun hannu da yawa yanda yar ba za ta wahala ba koda za a wahalar da ita a addinance koda za a barar mata da imani madamar za ta ci ta sha za a yi mata hidindimu to wannan ana ganin babu matsala to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan hadisin yace idza ja'akum ko idza atakum a wata ruwaya man tardawna dinahu farko kaga abin da ake duba kenan idan kai ta bangaren ka waliyi ne manemin auren yazo to abin da zaka duba kenan addini dabi'u sana'a sannan tana son sa dan tana iyewa kuma yana da addini yana da halaye yana da kaza kuma ba ta so ya zamto bayan yana da addini sai kuma aka ce khuluq dan kana iya ganin mutum akwai sallah amma wallahi ba shi da mu'amala ko ta minti daya amma kuma akwai sallah ba mai jin dadin zama da shi ba shi da wani aboki na dindindin kowa ya fada da shi kausa-kausan halinsa ya kai matuka amma fa ka ganshi za ka ganshi da gemu da dagaggen wando za ka ganshi da aswaki za ka ganshi da alqur'ani irin dan karamin nan haka a gaban aljihunsa ko hisnul muslim amma wallahi in ka bashi yarka sai kai annadama alama fata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yace din wa khuluq wasu sun dauka tarin karatu ake nufi shi yasa da sun ga wani mai qira'a yazo sai a dauka sai a bashi ana kyautata masa zato lalle duk wanda yake mahaddacin alqur'ani ko makarancin littafai masanin addini mai ilimi ana sa ran zai zamanto mutumin kirki ana sa ran zai yi dadin al'amari zai yi dadin sha'ani zai dadin mu'amala to amma ba lalle bane ba anan gizo yake saka ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo abubuwa guda biyu da sai ya ce idza atakum man tardawna dinahu idan wanda kuka yadda yana da addini mai kyau yazo muku ku aura masa amma sai annabi ya ce wa khuluqahu ya zaman sa da makota wani tsakanin sa da iyayensa ma ba kyau tsakanin sa da iyayensa ba ganin mutunci ba ganin martaba ba ganin darajar iyaye ba sauke hakkin iyaye wannan zaka dauki aka ka bashi kai tunanin ya kasa sauke hakkin babansa ya kasa sauke hakkin babansa sai yarka to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa iyaye cewa al akhlaq dinna a duba halaye addin al mu'amala mutum bashi da mu'amala amma in yana karatu zaka ji gunin ban sha'awa malam ya iya karatu ya iya ya sani duka to shi yasa irin wannan in yayi sai a rasa to ya zai da shi dan ya sani dai abin da zaka gaya mai ya sani sai dai kun an zo sulhu a dinga to akar makallawo kai ma mai gaya wani ne kuma dai duk abubuwan nan da ku kuke cewa ga yanda ya kamata to shi yasa lalle a duba halaye halaye kuma ana zuwa ana gane halayen mutum a inda yake rayuwa da gurin sana'arsa makotansa yanzu wata mata ai mun shakaranta anan aka zo aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce akwai ta da azumin nafila zaka same ta duk ranar litinin da alhamis tana azumi sannan ga qiyamul layl ga karatun alqur'ani amma tana cutar da makotanta annabi ya ce ya rotace haka kana iya ganin mutum wallahi azumin litinin da alhamis baya wuce shi kullun zaka ganshi da qur'ani kuma in ya tashi da daddare yana sallah zaka sha mamaki amma ba shi da akhlaq ba shi da halaye to shi kuwa mu'amalar rayuwar auratayya ana matukar buƙatar akhlaq ya zama mai hakuri ya zama mai tausayi ya zama mai kyauta ya zama mai ainihin wato mai jin kai ya zama mai gaskiya ya zama mai amana ya zama ya suffantu da suffofi na akhlaq can a masallaci masha Allah in ma ka zo gidansa dan ma masha Allah ya sauke haƙƙin Allah ya sauke haƙƙin iyalan da Allah ta'ala ya dora masa dan haka in an samu wannan kuma aka same shi yana da sana'a dan kar a ga kuma mutum gashi yana da addini da akhlaq amma ba shi da abun yi akuma akwai hadisin ya ma'ashara shabab man istada'a minkum alba'a falyatazawwaj ba'a malamai sun fassara ta da cewa yana da karfi da zai iya zama da iyali sannan yana da abin yi da zai iya rike iyalinsa gurgurdan hali sannan aka samu wannan to kuma a tabbatar da ita wadda za a aura masa ita din tana kaunarsa tana son sa don aka samu wannan to kar ayi wasa Allahumma sai dai idan ana ganin wani ako wanda shi ma ake tunanin zuwansa kuma ya fi shi nagarta ko ya fi shi addini ko ya fi shi akhlaq to wannan kuma wani abu ne daban amma madamar ba wani aka samu ba shi din aka samu yana da waɗannan sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyaye su ji tsoron Allah kada su ja kafa kar a dinga cewa makaranta za ta yi sai ta gama digiri kar a sanya masa wasu dokoki da za su sa ya gudu saboda ba a so a bashi a ce to za ta yi aiki a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa zawujuhu irin su ne mazajen da in ka ba da yarka zaka zauna lafiya in ka ba da yarka zaka tabbatar da cewa kai kulla alaka da dan halak kuma kai siriki masarikin da ba ya sa bakin gilas baya ganin martabar ka fadi daya fadi uku ko kuma ga matsaloli nan duk ana ta fuskantar su to shi yasa lalle lalle bayan mutum kaga cewa yana da kusanci da addini yana da kusanci da masallaci to kar wannan ya jaka shi kadai kar wannan ya zama to shi kadai ka duba ka bincika ya halayensa wani za ka digga waɗannan abubuwan amma rigiman mene wani ma dan yahudi Allah wallahi ina ga wani su kama ne zaka ga gashi nan duk da wayennan abubuwan ga sufofin in ka ganshi da aswakin sa wallahi kai dama da an zo cewa za ku ustaz ja sallah amma in kai da ya shiga cikin account ɗinka zaka sha mamaki to shi yasa aka ce akalli akhlaq shige da fitar mutum mu'amalarsa ta yau da kullun an zauna da shi tsawon lokaci babu wanda ya kuka da shi ba wanda yace ya cuce shi ba wanda yace ya cutar da shi ya zalunce shi ko ya cinye masa kaza ko ya masa kaza wannan duk abubuwa ne da ya kamata a dinga dubawa annabi sallallahu alaihi wasallam ce in ka samu wannan yazo a matsayin siriki wallahi kakkai wasa wal fauru da gaggauta fardun menene farilla ne da haka bashi kawai annabi yace illa taf'alu in kuka tsaya dogon buri kace sai mai babban mota sai mai farin gida sai mai hanya Abuja sai mai kaza sai mai kaza kaki ka bawo mai addini kaki ka bawo mai kyawawan halaye yarka to gutsurutso ma bata kare maka ba sannan ta kun fitnatun fitina za ta faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya wa iyaye in ba su yi haka ba fitina za ta samu an ce a gaya wa mata in ba su auri waɗannan mutane masu wa'annan nagartar ba fitina za ta faru wa fasadun azim da kuma fasadi barna wadda take barnan mai girma malamai masu sharhin wannan hadisin suka ce li annakum domin cewa ku iyaye ko waliyan ƴaƴa in lam tuzawwijuha idan kuka ce ba za ku aurar da ƴakku ba kai ka kashe mata kuɗi tayi nursery tayi kaza ka kai ta makaranta kaza tana da certificate iri kaza ko tana da matsayi iri kaza ba za ka aurar da ita ba illa min zimalin sai ga mai kuɗi mai abun hannu au jahin ko mai wata alfarma ko matsayi ko babba kujera rubbama ya baka nisa uku wannan zai haifar da wanzuwar ƴaƴanku a gidajenku bila azwajin babu mazaji domin irin wayanda kake neman kake jira sai sun zo su nawa ne sannan wa aktsaru rijalikum mafi yawan samarunku kuma su ma za su zauna bila nisa'in babu mata ga mutun nagartacce ga addini ga kyawawan dabi'u amma ba shi da kuɗi a ƙarƙashin rashin kuɗin ba shi da aure irin su za su yi yawa to idan suka yi yawa fa yaktsurul ibtitan to fitina za ta yi yawa bi zina domin za a dinga zina shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sakamakon zina abun ba zai tsaya iya nan ba sau da yawa za iyaye za su zamanto ana aibata su ana cin mutuncin su ana zagin su domin ana ganin ga yar mutun ta yi ciki a waje ko ga yar mutun ta lalace za a dinga jefin mutum da wannan abin to kuma jifin mutum da wannan kila mutum kaga ya kasa hakuri sai kuma police station sai ga duk ana fada tsakanin makoci da makoci tsakanin dallan layin da bayan layi suna ta fada saboda an fadu wata magana ta batanci ko kuma ta aibu ga shi uba sakamakon abin da yarsa ta yi shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin iyaye cewa in dai an samu wannan to lalle kar ayi dogon buri kar a ja kafa kar a yi wasu tawile tawile an samu irin wanda ake bukata a dauki aure a bashi qala rajulun lil hasan al basri wani bawan Allah ya tambayi babban tabi'i hasan al basri yace inna libnatun yace ina da ya wani bawan Allah yazo ya samu hasan al basri yace ina da ya min ahabbin nas ilayya tana daga cikin mafi soyuwar mutane a zuciyata ina kaunarta yata ce ta ciki na faman tara an uzawwija halahu magabata haka suke yi wa kace ganin ya kamace ta za su yi mace za su dace domin tana da nagarta tana da kirki na tarbiyantar da ita wa kake ganin ya dace in aura mata qan Hasan al-Basri yace zawwijha mimman yattaqillaha azza wa jalla auren da ita ga wanda yake tsoron Allah mai girma da daukaka ka auren da ita ga mai tsoron Allah kaga ba mai tarin karatu ba akwai mai tarin karatun da baya tsoron Allah ka auren da ita ga mai tsoron Allah fa in ahabbaha akramaha in yana son ta zai girmama ta zai mutunta ta kuma zai san kayi masa karamci domin ka dauki abar kaunar ka jininka da ka ciyar da ita ka shayar da ita ka tarbiyantar da ita ka ilmantar da ita har ta zama mutum kaga ba wanda ya kamata kai masa wannan kyauta sai shi wannan karamcin da kai masa da ka ba zai manta ba ba butulka ba zai manta wannan alherin sai da ka gama wahala da ita ta zama mutum sannan kuma shan dadin sai ka dauke ta ka kai ta wani gidan a can shi kuma ya mora bai san cin ta ba a da bai san wahalar ta ba har sai da ta zama mutum wa in abghadaha idan kuma ka bashi ita baya san ta amma saboda karamci musamman irin nada a dauka a ce an bawo mutum ba zai iya cewa baya so ba to in ya karbe ta lam yazlimha ba zai iya zalunta ta ba kaga wannan shawarar ta Hasan al-Basri iyaye abin da ya kamata su kenan duk wanda zaka bawa yarka to ka tabbatar ka bawa mai tsoron Allah ma'ana mai kiyaye dokokin Allah ko bata masa tai to zai hore ta gurgurdan shari'a ba zai fallake ba idan kuma ba laifi ce masa ba zai iya zalunta ta ba domin yana da linzamin da zai hana shi zalunci wa qila li rajulin hakim an tambayi wani mai hikima fulanun yakhdubu fulanatan sai aka cewa wannan mai hikimar wane ne fa yake neman auren wanci faqal sai wannan mai hikimar yace amusirun min aqalin wa dinin yana da yalwar hankali da addini yana da wadatar hankali ba wadata ta kudi ba wadata ta hankali da wadata ta addini faqalu na'am sai aka ce a kware da gaske Allah ya yalwace shi da hankali ya yalwace shi da addini qal sai wannan mai hikima yace fa zawwijuhu iyyaha kuyi maza ku aura masa ita kuyi maza ku aura masa me yasa bai ce amusirun min malin wajahin yana da abun hannu mai hannu da shuni ne dan siyasa ne fitacce ko mai mukami ne duk bai tambayi wannan ba kawai sai ce amusirun min aqalin yana da hankali ba dan kankani ba hankali mai wadataccen hankali aka ce gaskiyar magana an yaba da hankalinsa yana da yalwataccen hankali ya kuma addinin sa aka ce amma sha Allah addini ma gaskiya gurgudu yana da kulawa da addini can kaga aka ce hankali kaga yana da mu'amala mai kyau duk wanda ya zauna da shi ya san ya kamata ya san wannan na gaba da shi ne wannan sirikin sa ne wannan matar sa ce wannan wan sa ne wannan mahaifin sa ne wannan abokin mahaifin sa ne duk ya san wannan shine musirun min aqali ba zai yi wauta ba ba zai yi maka kato bara ba in ka bashi aka ba zai zamanto ainihin wato ka bashi ita amma yayi wasa rerere ta ba zai ba saboda musirun min aqali yana da wadatar hankali duk abin da zai sai ya tara hankalinsa ya ga abin da ya kamata sannan yayi sannan kuma ga addini duk sanda aka ce ina masu zuwa masallaci yana ciki ina masu taimakon bayin Allah unguwa su yana ciki ina masu shiga cikin al'amarin jama'a na unguwa yana ciki ina waɗanda in an yi mutuwa suna zuwa yana ciki ina waɗanda dubiya ba sa ƙasa a gwiwa yana ciki ji yana ciki wannan mai hikima ya ce a ku maza ku bashi ai maza a bashi kawai wani ya riga ya bashi domin ka san da in aka ce mutum ya cika waɗannan sufofin to fa ba a wasa fa nan da na ake wub da shi fa yanzu ne sai in ka ga an yi wub da kai to al'amarin ina ganin an waiwaya an fahimci cewa akwai ainihin wato masu gidan rana ko akwai masu gidan rana a tattare da mutum ina fata an gane amma da in aka ce mutum yana da nagarta to iyaye irin na da masu dattako ana samun irin su har yanzu karkaji na ce irin na da har yanzu ana samu masu dattako waɗanda mutunci suke kallo su ba abin da kake da shi ba to za ka ga ba a barin irin waɗannan su ta yawo a ban kasa nan da nan za a dinga biya na tsitsince su ko baka shirya ba kawai wani zai zo ya ce to a gaya ma ya baka yasa kuma a karamci irin na wancan lokacin da ya kace baka so ka duba Sa'id ibn al-Musayyib yarsa akai ta nema ƴaƴan manyan mutane suna ta nema ya hana ya san irin horon da ya ba ƴarsa ya san irin tarbiyyar da ya ba ƴarsa amma ka kashe kuɗin ka wahala da ƴarka ka sa ta a makaranta kuɗin da ta ci na makarantar boko yana da yawa ka sa ta a islamiya ta yi saukar qur'ani kila ma tana da hadda kuma ka rasa wanda zaka ba sai ka dauki wani dan jagaliya ka bashi ita yayi ta hajijiya da ita gaskiya ba kai adalci ba ba kai wa kanka ba kuma ba kai mata ba kuma ba za ka rantsa ba ba za ka yi bacci ba an gane ko Sa'id ibn al-Musayyib wa ya ba yasa Abdullahi ibn Wada'a Abdullahi ibn Wada'a ya dauka ya ba kuma auren abun mamaki an zo karatu a nan take aka daura auren kuma da daddare ya raka ta da kansa ya kaita ya kwankwasa kofa ya ce wane ne ya ce Sa'idu ne ashe sirikinsa ne ya dauka wani Sa'idu ne ko makotansu kawai yana buɗe sai ya ga sirikinsa da mata sai ya ce matarka na kawo ma ai da in aka ce mutum nagartacce ne to za ka ga gaskiyar magana mata ba ta yi masa wahala to yanzu abin da yasa kowa ka ga duk ya rikice kowa ya rude kuɗi yake so ya samu mutuncin ne gaba ɗaya ya koma kuɗi in ba ka da kuɗi ba ruwan mutane da nagartarka Allah ya sa daga nan kana hango ɗakin Ka'aba Allah ya sa in kai magana huruful hijaiya ne yake fita daga bakinka ba ka da ko anini Allah sarki hukiya anna Nuha bin Maryam shi sa kuma duk kaga zaman lafiya ya gagari mutane rayuwar auren duk ta zama wata iri ita ma ta zama alallaba auren zamani dama ya zama karin magana alallaba auren zamani yanzu cikin sati biyu ba ana iya kaga game din har an gama shi wallahi ga yamma duk wahalar da aka yi cikin sati biyu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin hukiya anna Nuha bin Maryam an hakaito Nuhu dan Maryam qadi Marwa alqali ne a garin Marwa arada an yuzawwija ibnatahu sai yake so ya aurar da yarsa fastashara jaran lahu majusiyan ka saurari wannan yar hikayar kaji da ya tayi sai ya shawarci wani makofcinsa kuma makofcin ba ma guje fa kala shi ma makofcin yayi mamaki da yace masa ina so ka ban shawara yarinya ta nake so na aurar waye kamata in bawa فقال سبحان الله يستبتونك وانت تسالني yace subhanallahi kai suna zuwa neman fatawa wajenka kai kuma yau kai kike tambaya ta qal sai Nuhu ibn Maryam yace la budda an tushira alayya lalle sai ka bani shawara ai yadda ce ta sa haka lalle ina so ka ban shawara fa qala al majusi sai wannan ba majusi sai yace inna ra'isal fursa kisra sarkin farisa mai suna kisra kana yaktaru al mal shi ba ruwansa wajen auren ƴaƴansa yana zaben mai kudi ne da haka in zaka suffanci da mutanen farisa to kudi kawai kaga yanzu mutane duk mutanen farisa suka zama sai wanda Allah ya tsallakar kudi kawai su mutanen farisa kawai wa zaka ba yarka kawai mai kudi yace to shi kisra azimu furs sarkin farisa shi ya zabi kudi ne a wajen aurar da yayansa wa ra'isur rum shi kuma sarkin rum papa roma kenan kaisar wanda ake kira da kaisar kana yaktaru al-hasaba wan nasab shi kuma ya zabi matsayi da dangantaka in dai ka zo neman yarsa kai dan wani ne ko kai din wani ne ko kana dangantuwa zuwa ga family wani fitaccen family to zai baka yarsa wa nabi wa ra'isakum muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ba majusan ne yake wannan maganar sai yace amma shugabanku muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaktaru din shi kuma a aure yana zabar addini ne fanzur anta bi ayyihi ma taqtadi sai kai kuma ka zaba kaga a cikin su da wa za kai koyi sai ka zaba kaga da wa za kai koyi in farisa za kai koyi da su to ka tsaya jiran sai mai kudi ya zo neman yakka duk nagartattun da suka zo tunda ka duba ko uwarta ta ga cewa ba mai kudi bane an hana shi an kore shi ana ta jiran sai mai kudi ya zo to wannan gidan farisawa ne in mutun ya zo neman aure akai ta bibiya dan wani family aka ce a ai family kaza ne aka ji wani fitaccen family ne kila ma mai nisa ne shi a cikin wannan family amma tunda yana dangantuwa zuwa gare su to shikenan za a bashi aure in ba dan kowa bane din nagartarsa duk addinin sa ba za su bashi aure ba to akwai irin gidan ruma yanzu a cikin al'ummar musulmi ba majuse ya ce wa wannan mutun yace shi ko shugabanku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kawai abin da yake zaba addini in dai akwai addini akwai akhlaq zai bada aure dan kai kuma sai ka zaba da wa zakai koyi a cikin su kai ma dan uwa yanzu sai ka zaba kaga da wa zakai koyi a cikin su an gane ko tazayyani li zawjik kiranga dawo mijinki kwalliya an gane ko shine zina dawa ki dan wanka ki sha Aisha do mana ga ailana eh ga jambaki ga jagira ga turare mai tashin kamshi ga kaya too much tazayyani shine azina an gane ko tazayyani wai ki ado ki chaba kwalliya ba wai dan zaki je unguwa ba ba dan ana buki a cikin family dinku ba li zawjiki shi ma mijin yaga kin chaba addo ko ba inda zaki ai can mun ce shi ma yayi kwalliya yace because of her ko an ce mace tana jin dadi to shi ma ya san ba inda ta tambaye shi ba ta ce za ta je gidan makota gidan buki gidan su duk ba inda ta ce amma yazo ya same ta ta dau wanka malan ta dau harama to wannan yana da kyau a ce mace ta zama haka kuni li zawjiki kal wardati jamilati shakal wai ki zame wa mijinki kamar wata flower mai kyau mai kyawun yanayi ki zame wa mijinki kamar wata flower mai kyakkyawan yanayi dayyibatir ra'iha ki zame wa mijinki mai dadin kamshi ko da yaushe istaqbilihi wai ki tarbi mijinki in ya dawo bi arwa'il utur da mafi ban sha'awar kamshi na turare a rasa ma wani irin turare ne kai kuma ka dinga siyowa na fata an gane yawa wannan shine wa ajmilith thiyab ki kuma sanya tufafi mai kyau qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadithin Abu Umama al-Bahili yace mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin in nazara ilaiha sarratuhu arashan hadithin wa in aqsama alaiha abarratuhu wa in gaba anha nasahatuhu fi nafsiha wa mali. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mumini bai taba samun wata fa'ida ba, ko ribar kasuwa bata kai wannan fa'idar ba, ko ribar da yake samu ta harkokin sa na yau da kullun bata kai ribar da mumini yake samu bayan tsoron Allah fa'ida da tafi zame masa alheri min zaujatin salihatin saboda macen kirki mace saliha. Annabi yace wai mumini bai taba samun riba, bai taba samun wata fa'ida ba bayan tsoron Allah da yafi alheri fiye da mace ta kirki ba. Ga sifarta, in nazara ilaiha sarratuhu, duk sanda ya kalle ta sai ta faranta masa, saboda duk sanda ya kalle ta yanda yake so ya ganta haka yake ganinta. In nazara ilaiha sarrat, duk sanda ya kalle ta yanda yake so ya ganta haka yake ganinta. Ma'ana tana da tsafta, tana wanka, tana kwalliya yanda ya kamata. Wa ina aka sama alaiha, in yi mata rantsuwa a barradhu ba ta sa shi kafara, ya ce wallahi ba za a yi kaza ba, to tun da ya rantse ta daina kula fuci da nacin wannan abin ta bar shi. In dai ya rantse ba za ta taɓa sa shi ya kafara ba. Mar'atu saliha kenan, ba zai, ko yana cikin takaici ko yana cikin damuwa, da ya ganta zai ji ransa ya yi masa fari, ya masa daɗi saboda yanayinta. Sannan wa in ghaba anha, in aka ce yayi tafiya baya nan, nasahatuhu, to za ta yi masa nasiha fi nafsiha akan kanta wajen kare kanta, wa malihi da kiyaye masa dukiyarsa. Wannan hadithin Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadithi na 1085. Ibn Majah shi ma ya fitar da wannan hadithin hadithi na 7279. Amma a cikin isnadin hadithin akwai Uthman ibn Abil Atika, shi kuma ya ji hadithin daga Aliyu bin Yazid al-Alhani, wa kilahuma da'ifun, da susu biyun da'ifai ne, da Uthman ibn Abil Atika din da kuma Aliyu bin Yazid al-Alhani, dukkaninsu da'ifai ne. Ka duba Hidayatul Ruwat rakam na 331, ka kuma sake duba Misbahu Zujaja fi Zawaid bin Maja na Al-Busiri, sannan ka sake duba Imam Tabarani a cikin Al-Kabir, ya rawaito wannan hadithin hadithi na 7881 daga Ja'far ibn Muhammad Al-Firyabi, daga Hisham ibn Ammar, shi ma da wannan isnadin dai. Haka Imam Al-Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman ya rawaito hadisin da ta hanyar Ubaidullah ibn Zuhar, daga Ali ibn Yazid, daga Al-Qasim, daga Abi Umamah al-Bahil. Da haka hadisin da yana da rauni ta fuskar isnadi. Wa qalat as-sayyidatu Aisha, nana Aisha radiyallahu anha tace, turaggibu an-nisa, tana mai kwadaitar da an-nisa a mata, turaggibu an-nisa fi az-zina, nana Aisha radiyallahu anha tana kwadaitar da mata game da al'amarin yin ado da kwalliya li azwajihinna ga mazajensu. Nana Aisha tana kwadaitar da mata su zamto masu yi wa mazajensu ado da kwalliya. Nana Aisha take cewa in kana laki zaujun, take cewa in kana laki zaujun fastata'ati an tanzi'i muqulataiki fatada'iha ahsana mimma huma faf'ali. Nana Aisha take gaya wa mata wai in kana laki zaujun, indai kina da miji, fastata'ati an tanzi'i muqulataiki, kuma zaki iya ciro kwayar idanunki guda biyu, fatada'iha ahsana mimma huma, ki sake maida su su fi kyau fiye da yanda suke, fafaliki haka. Ba maganar sa hoda ko foundation ko jagira ko kaza ba, a'a. Nana Aisha tace in wai zaki iya ma zaro idanunki, ki danyi musu kuskure, ma ki maida su su fi kyau fiye da yanda suke, to ki haka. Mijinki ya cancanci haka. Wa qalat Umamatu bintul Harith tansahu bunataha inda zawajiha. Umamatu bintul Harith tana mai yi wa ƴarta nasiha lokacin aurar da ƴarta ta, sai take ta fala ta qawa aynuhu minki ala qabihin wala yashmu anfuhu minki illa atyab rihin. Wannan wasaya Ummu Iyas a farkon littafin mun karanta. Wannan uwa ce dattijuwa, za ta aurar da ƴarta, za a kai ta gidan mijinta, bayan an yi auren za ta tare sai ta zaunar da ita, ta yi mata wannan wasiya, take cewa fala ta qawa aynuhu minki, kar ki yadda idaninsa ya gani a game da ke alaqabihi, ya ga wani mummunan abu game da ke, kar ki bari idansa ya ga wani mummunan abu game da ke, ki zamto cikin kulawa, ki zamto cikin lura, ki zamto cikin gyarawa ko da yaushe. Duk sanda kika lura cewa ba haka ya kamata ba, ki maza maza ki gyara, dan kafin idan mijinki ya gani kin ma gyara. Wala yashmu anfuhu minki illa atyab rihin, kar ki kuskura hancinsa ya sansanu wani abu daga gare ki ba daddadan kamshi ba, kar ki matso kusa da shi ya fara ma'aza Allah. Ina fata an gane, ba daidai bane. Kar ki yadda ya matso kusa da ke, ya ji kina tashi, ko da yaushe in zai sansanu wani abu a hancinsa game da ke, ya zamanto kamshi ne mai dadi. Wa qala Abdullah ibn Ja'far yansihu ibnatahu inda zifafiha, haka daddatawa suke yi. Haka Abdullah ibn Ja'far yana wa Issa nasiha da kuma ainihin wato wasiya lokacin da za ta tare a gidan mijinta, yace alayki bizina, wayannan fa duk magabata ne fa suke gaya wa ƴaƴansu. Can Ummu Iyas ta gaya wa ƴarta, ga Abdullah ibn Ja'far an yi wa ƴarsa aure, irin fadan nan da uba yake yi, shi kawai kalmomin da ya amfani da su, sai ce alayki bizina wa alami anna azyana zinatil kuhul wa atyaba tibul ma, kawai kalmomin da ya gaya mata, ba wani doguwar lacca ya mata ba, sai ce alayki bizina, lalle kake wasa da ado, kake wasa da kwalliya. Wa alami ki sani anna azyana zina, wai kyan da yafi kyau alkohol shine kwalli, ki zamto mai ta'ammuli da kuma ainihin wato sanya kwalli. Wa atyaba tib alma, mafi dadin kamshi ruwa, duk sanda kika ga kin yi gumi, alamun tashi a jikinki ya fara, saki maza ki shiga ruwa ban daki ki wanka, ma'ana ki zamto mai tsafta, mai yawan yin wanka da kuma yin ado. Qalat ummu libnatiha inda zifafiha, haka wata uwa ita ma lokacin da ƴarta za ta tare, sai ta ce da ita iyyaki wa tarki zina, fa dhallat tatazayyanu li zawjiha wa qad jawazat as-sab'ina min umriha, tace cewa ƴarta a hirdinki daidai da rana ɗaya kake bari wa mijinki kwalliya, ko da yaushe so ake kwalliya ta shiga jini da bargo da tsokar jikinki, ba wai occasionally ake yin kwalliya ba, ba sai an ga dama ko sai an bushi iska ko sai lokaci lokaci ba, a'a diman wa da'iman ki zama mai kwalliya da tsafta wa mijinki. Wannan yar fa da aka yi mata wannan wasiyar, fa zallata tazayyanu li zawjiha, tun daga lokacin da aka yi mata wannan wasiyar ta shiga yi wa mijinta ado da kwalliya, wa qad jawazat 70 min umriha, ta wuce shekara 70 a rayuwarta amma bata daina yi wa mijinta kwalliya ba. Sai ke da kika haifi yaya daya biyu dan sun biki suna ce miki mama shi ma mamarsa ce ke? Wasu ila hakimun anil mar'atil hasana, an tambayi wani mai hikima game da kyakkyawan mace, wa wace mace ce kyakkyawa? Fa qala, sai ce allati tastadi wa an tasila ila aini zawjiha wa anfihi wa qalbi. Wannan ita ce kyakkyawan mace, ba wai wadda take mai fuska fanta mai kafa Coca-Cola ba. Wadda ake nufi da kyakkyawar mace, allati tastadi, ita ce matar da tana iya, an tasila, ta kulla alaka, ila aini zawjiha wa anfihi wa qalbihi, tana kulla alaka da idanun mijinta, hancin mijinta, zuciyar mijinta, kullun kokari take abinda idansa zai gani ya gama, ya zama abinda zai faranta masa rai, abinda yake so ne, kullun abinda hancinsa zai sansana ya ji, ya ji dadi, ya ji kamshi, shi take yi duk abinda zai bayi zuwa ga akasin haka, tana kokarin kaucewa kan mijinta ya ji wari ko ya ji tsami ko ya ji doyi ko wani abu mai kama da haka. Sannan tana kokarin kulla alakarta da zuciyar mijinta, duk abinda zai faranta masa ya dadada masa shi take yi. Zawwaja Asma'u binti bin Kharija al-Fazari, Asma'u bin Kharija al-Fazari, wani babban bawan Allah ana kiransa Asma'u, an gane ba Asma'u namiji, Asma'u mace, an gane ko? Zawwaja Asma'u bin Kharija al-Fazari, Asma'u bin Kharija al-Fazari ya aurar da ibnatahu yarsa, falamma arada ihda ahli zawjiha, lokacin da yayi nufin bayar da ita akai ta gidan mijinta, qala laha, sai Asma'u bin Kharija ya ce wa yarsa, la yashimmu minki illa tiba wa la yanzuru illa jamila, kaji duk abin da magabata suke ga iyayen su, eh suke ga ma iyayen su kenan, saboda waɗannan su ne matsalolin da ake fama da su yawanci a gidaje, za a fara da farko amma da ƙarshe sai a sani, yake cewa karki yadda mijinki ya ji wani abu, wato ya sansani wani abu daga jikinki sai ya kamshin turare, kar ya ga wani abu daga gareki sai mai kyau. Na fata an gane. To sai mu tashi, la tu'zi zawjak, insha Allah. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya bamu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum. Malam game da al'amarin turare, wato game da matar mutum wanda take jin daɗin ƙamshinsa, za ta sayo da mace kai, za ta saka siyowa kai za ka siyo, ko kuma wanda mijin yake jin daɗinsa domin ba ta son turare sai mai ƙarfi, ba na son kai turare mai ƙarfi, ita kuma shi take so. To, a nan gaskiya yawanci ana samun irin wannan matsalolin da yawa, in aka ce mace ta yi abu don mijinta, to irin wanda yake so ta san yana kwantar masa da hankali, yana jin daɗi, shi za ta yi. Shi sa masana zamantakewa suka ce hatta kala, ana so mace ta gane wace kala mutum yake so. Yawanci suna da kalar kaya da kalar shi kansa labule da abubuwan ɗaki. Akwai abubuwa da suke sa kwanciyar hankali, ko bayan mutum ya shiga cikin bacin rai in ya gansu suna tuna masa abubuwa kuma ya samu abin nan, kala tana ciki. Da haka sai ga mace in za ta yi aure ko sai iyayenta su ce labule wani iri kike so, sai ta ce kala kaza, ba ruwanta da cewa wani irin kaloli mijinta yake so. Galibi ko sutura za ta yi, sai ta ce ita irin kala. Shi yasa za ga iyaye na da ba maganar su baki kuɗi ko aje ki siyo wanda yake so ba, ai shi dai za a sawa. Shi ga irin wanda yake so, da haka sai ga ya suyu kawai sai ya bata. To yanzu kai wannan sai mace a yi ta artabu da ita, ta dinga ganin a ita fa bata son wannan kalar, to ta dauka ai dama in ta sawa za ta burge kai zaka kai za ta burge to in kai za ta burge irin wanda zai burge kanshi ya kamata ta siya ta sa to amma gaskiya ana samu wannan akasin da yawa wata tuntuna gida ita tana son kala kaza da aka labule kala kaza carpet din dakin ta tace iri kala kaza kujerin dakin ta abunan yadin su kala kaza da sauransu to haka shi ma turaren tana da turaren ta tun a gida shi take sawa wannan kuskure ne in dai ta yarda cewa za ta yi ado dan mijinta za ta yi kwalliya dan mijinta za ta sanya turare dan mijinta to irin wanda ta san mijinta yana so shi za ta sa ala bashi in tana da wani wanda take sawa ko tana kamar yanda yace tana son turare mai karfi to ita in ba mijin yana nan ba ta yi wankanta da safe tana son ta sa shi kuma ya riga ya fita za ta iya sa wanda take so amma lokacin da zai dawo ta yi wanka to irin wanda ta san yana kwantar masa da hankali yana jin dadin sa to irin sa za ta sa ka san wata ta riga ta saba da turaren zamani dan duwala an gane ko yawa to kaga ba lalle bane shi kuma mijin ya zamto yana jin dadin turaren zamani dan duwala so kaga sai a duba wanda shi yake jin dadi yake so sai ta yi amfani da shi da haka indai dan miji ake yi to gaskiya abinda miji zai ke so zai faranta masa shi ainihin wato mace ya kamata ta sa da haka turaren shi ma ya tashi sai ya dinga siyo mata irin wanda shi yana jin dadin kamshin su kuma ila yana tuna masa abubuwa da yawa na farin ciki da kwanciyar hankali la'alla irin wanda take sawa an taba yin wani abu na hatsaniya ko wani abu da ya taba tayamar da hankali lokacin da abun ya faru abinda ya faru a lokacin akwai wanda ya sa irin wannan turaren da haka duk sanda ya ji irin wannan turaren wannan bacin ran ake tuna masa ai kaga ba ku zauna lafiya ba to ya kamata mata su gane irin wannan an gane akwai kuma wanda duk sanda ya ji kanshin sai ya tuna masa wani abu da ya taba faruwa a rayuwarsa wanda duk sanda ya tuna yana murna yana nishadi yana farin ciki to duk mata ba sa kula da wannan da haka in dai har tana so ta burge mijinta kuma dan shi za ta yi to dole ta yi la'akari da wani irin turare ya fi so in yayi korafi akan turare to ta daina sawa in ita ta samar da turaren ta kenan a ka'ida dama shi zai siyo turaren da za ta sa amma wani lokaci kila takan siyo wasu turarukan ko ta siya da kanta to in ta siya sai ta dinga la'akari da wanda shi su yake so in kuma ta siyo wannan haka to ya zamto ran da baya nan tana da nishadin sanya wannan sai ta sa ina fata an gane wannan shine abin da ya kamata wallahi ta'ala a'lam shikenan ko na'am eh eh gaskiya mace ba za ta sanya turare mai tashin kamshi ta biyo hanya ba kuma dama galibi su turaren mata an bambanta turaren maza su ne wanda baya kama jiki amma yana da tashin kamshi turaren mata kuma shi ne wanda yake kamar mai maiko yana kama jiki sannan kuma ba shi da tashin kamshi saboda haka kaga mace ba za ta sanya turare mai tashin kamshi ta fita waje ba amma saboda lokacin zafi ga gumi za ta danyi tafiya tana iya sa shuwa din nan irin na hammata din nan dan kar ya zama to gumi ya taso mata ta dinga tashi ta dinga jin ba dadi kila za ta shiga cikin taron ɗan uwa da sauransu amma dai wanda zai zama to an buɗa dashin an biyo kowa sai ya waiwaya ya ji wannan turaren waye to wannan haramun ne mace ta sa shi ta fita da shi waje wallahi ta'ala a'lam amin amin